الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata tara ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara na ta 1440 wanda ya daidai da 14 ga watan Mai shekara ta 2019 miladiya muna ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma zamu tashi a aya ta 50 a cikin suratu Ali Imran wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوحيد ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون الله سبحانه وتعالى يتي النبي عيسى عليه السلام يقار فتاوى أهل الكتاب كما شي ينام يقسك تاوى دا أبين دا الله سبحانه وتعالى يسوكر koko yake ya rigaye shi abin da yazo kafin shi na taura wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma dai in halatta muku wani sashin abin da da aka haramta muku ku ji tsoron Allah kuma ku yi biyayya a gare ni wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wato kaman yanda muka sani dukkan annabawa kowannensu yana gaskata abin da annabin da ya rigaye shi yazo da shi ba wani annabi da yake zuwa da sabanin abin da manzon da ya rigaye shi yazo da shi sai dai bambanci a cikin shari'a saboda lura da bambancin zamani da bambancin waje kowani manzo idan Allah ya aiko shi saboda kowanne Allah ya aiko shi cikin jama'ansa li kullin ja'alna minhum shir'atan wa minhaja kowanne Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shari'ansa ya bashi manhajinsa wata tsarin rayuwansa saboda haka annabi Musa alaihi salam shine farkon manzo a cikin annabawan banu Isra'ila annabi Isa alaihi salam shine karshen manzo a cikin annabawan banu Isra'ila kuma dukkan abin da annabi Musa ya zo da shi shine abin da annabi Isa alaihi salam ya zo da shi sai dai kuma Allah subhanahu wataala ya dauke masu wasu abubuwa wanda masu wahala a cikin shari'an annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya koya annabi Isa domin ya haffafa waɗannan abubuwan a cikin ibadu wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum dan in halatta muku wani abu daga cikin abin da da aka haramta muku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah kuma ku yi biyayya a gare ni na'am
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم للي الله سبحانه وتعالى شيني أبنجتنا كما شيني أبنجتنا وبوتا مسا وانا اتتي حنيا مديدتيا وانا شيني حنيا مديدتيا واتو annabi Isa alaihi salam yana maimaita wa al'ummansa yana maimaita ma jama'an banu Isra'ila mas'alar uluhiyar Allah subhanahu wa ta'ala da mas'alan cewan shi bawa ne saboda ya san Allah zai fitini waɗannan mutane wanda suka yi imani da shi daga cikinsu da kallonsa a matsayin shi ba bawa da kallonsa a matsayin wai lahutiyarta ta lahutiyarsa tarin jayina sutiyarsa saboda haka shi ba wa ne watan Allah ne yayi tajalli a cikin sa, Allah ne subhanahu wataala ya bayyana wa bayi saboda rahama da jin kansa da sauran su dai ta cikin sa wal iyazu billahi. Saboda haka yasa yake yawan maimaita cewa shi dinnan bawan Allah ne, Allah ubangiji shine ubangijin sa, su ma shine ubangijin su. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratul mustaqim, ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shine hanya madaidaici. Na
falamma ahassa isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu انصار الله آمنا بالله واجهد بأننا مسلمون.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر لوكا تندع النبي عيسى عليه السلام يي sensin ya shuuri da cewa akwai alaman kafirci tare da waɗannan mutanen. Qala man ansari ila Allah, sai yace cikin ku wane ne zai zama mai taimako na a cikin ɗaukar kalmar Allah. Qala al-hawariyun, sai hawariyuna suka ce nahnu ansarullah, mu ne masu ɗaukar kalmar Allah. Amanna billahi, mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wa shahad bi anna muslimuna, ka shaida mu musulmi ne. Anan annabi Isa alaihi salam bayan ya ɗauki lokaci yana kiran waɗannan mutanen, har cikin waɗanda suka yi biyayya gare shi, sai ya fara lura da zahiran waɗannan ba su yi biyayya ba, ba su karɓa ba. Waɗannan kuma cikin waɗanda suka yi biyayya, sai ya fara ihsasi da alamomin kafirci, watan alaman cewan suna neman su yi takdisin sa, su kai shi matsayin da ba matsayinsa ba na kafirci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka da ya ga haka ya ce, to ni dai yanzu ina neman wa za su taimake ni. Duk da ya ce man ansari ilallahi, ba su taimako na zuwa ga Allah, amma ila anan kamar na suratul nisa'i ne ko, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كذا مع أموالكم. To amma dai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ila amwalikum, watan saboda nuni zuwa ga tarawa da yadda za ku kora dukiyanku zuwa gare su, zuwa cikin dukiyansu, dukiyansu zuwa cikin dukiyanku. To haka shi ma wannan man ansari ilallahi, ay man ansari fillahi subhanahu wa ta'ala, wane ne zai taimake ni cikin ɗaukaka addinin Allah. Wasu kuma suka ce a'a, man ansari ilallahi, watan a cikin tafiya na zuwa ga Allah da zan yi yanzu, wanda wannan Yahudawan za su kulla makirci na ƙoƙarin shahadantar da ni, cikin ku wane ne zai iya kare ni, wane ne zai iya zuwa mu tafi tare, wane ne zai iya zuwa ya kare ni ko da ta kama za mu tafi tare ne. Qala al-hawariyun, hawariyun an yi ta maganganu akan suwaye hawariyun. Wasu suka ce asalinsu wasu makiyaya ne, wanda annabi Isa alaihi salam ya zo ya same su suna masu kama kifi, ya zo ya same su suna kamun kifi a cikin komansu. Sai yake cewa wannan aiki ne ba laifi, ya ce amma ko ba zan iya tallata muku aikin da ya fi wannan ba, mu koma kamo zukatan bayi muna kai wa Allah maimakon mu zo mu ta kama kifaye. Sai 12 daga cikinsu suka karɓe shi, suka yadda, suka daina abin da suke yi, suka shiga cikin aikin kira zuwa ga Allah tare da shi. Wani riwayan kuma an ce a'a masu rini ne, an ce shi annabi Isa alaihi salam an kai shi wajen mai rini don ya koya masa sana'a. To da ya zo wajen mai rini, sai mai rini ya bar shi da aikin, sai ya tafi ya nunnuna masa ga yanda zai yi, ga yanda zai yi. wannan ana so a rina shi kala kaza wannan a rina kala kaza wannan kala kaza ga kuma rinin ga kowanne ga ramin sai inda ya kamata a saka shi ka ci gaba da aiki ni kuma har in dawo annabi isa sai ga wannan duk wahala ne sai ga to ba Allah ne mai rinawa ya sanya kowanne kala cikin kowanne ba so da duk sai yi ba ya zuba a waje daya kawai ya tara sai ya ce kowanne ya zama kalan da yake so da izinin Allah kowanne ya zama kalan da mai shi yake so da izinin Allah shikenan wannan ya zama wannan kalan wannan ya zama wannan kala haka subhanallahi wa man ahsanu min Allahi silwa saboda haka merini da ya dawo yaga duk an zuba su waje daya ya rude ya tsorata sai annabi isa ce ah ba dai kaloni kace kana so kowanne kala ba yace to a cicciro mana kowanne aka ciro daga cikin rijiya dai sai aga ga yazo da kalan da wancan yake so ko mafi kyan kala saboda ya ce bi iznillah wannan kuma abu ne wanda ba zai gushe yana kasancewa ba matukan bawa ya kai yaqinin cewon Allah mai iko ne akan abu to Allah zai masa abu mas'ala ce ta yaqini matukan kana da yaqini cewon Allah zai yi abu cikakken yaqini in kaga gajiyawa a cikin yuyuwan faruwan abu to gajiyawan daga yaqinin ka ne cikin Allah subhanahu wataala zai iya yin wannan abu shi yasa ana yawan ba da kissan wasu bayan Allah guda biyu ana cewa Shibli ne da Junaid al-Baghdadi wallahu a'lam an ce dayan su yazo bakin teku ba jirgin ruwa saboda haka sai ya zauna a bakin teku yana jiran jirgi ya zo sai dayan ya zo shi kuma almajirin wannan da ya zo ya ga wannan yana ta jiran jirgi ya ce Allah gafarta malam me kuma ake jira ba ruwa bane kawai mu taka mu ce mana ba mu yadda cewan Allah ruwa ba zai iya nitsar da mu sai da ikon Allah bane sai ya tattaka ruwa ya wuce shi abin sa shi kuma wannan malamin sai ya kalle shi ya ce to kai kuma baka da ilimi ne baka san cewan Allah subhanahu wataala ya sanya sababi ga komai ba sababin tafiya shine jirgin ruwa saboda haka sai mu jira jirgin ruwa jiya muna magana da wasu yan uwa wato a cikin wannan nuktar ne har yanzu in ka kula ina yawan son maimaita wannan nuktar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine yayi mu'jiza yake mu'jiza hadisai mutawatirai ruwa na fita daga hannunsa aya alula a sha dubban mutane su biya bukatun su shine fa manzon Allah da Allah yayi wannan amma kuma shine aka rasa ruwa har da shi Allah ya saukar da ayan taimama har da shi aka rasa ruwa Allah ya saukar da ayan taimama kaga ya so sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin su ranan da sarkan nana Aisha ya bace ko kaga shi ma wata aya ce shine sallallahu alaihi wa sallama haske mai shiryarwa wanda Allah yake nunarwa abinda ke cikin zukatan mutane ma amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bar sarkan yana nan a bace ba a gani ba sai da gari ya waye aka tashi dabba don a saukar da ayar taimama don ta zama rahama ga al'umma sannan manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wasallama sau da yawa haka yakan bari shi da kansa har saboda rashin abinci ya zama yana daure ciki sallallahu alaihi wasallama ana aiki ba abinci kowa yunwa amma kuma a kawo abinci dan kadan wanda bai fi cin mutum uku hudu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da dubban mutane da wannan abincin abinda wannan duka yake nuna mana daukan sababi yarda ne da Allah subhanahu wataala yake kawo shi amma idan bawa ya zama ya bi sababi sababi kuma bai dalile sun sa sababin ya ki aiki to babu laifi a nan wajen idan aka yi aiki da yaqinin bawa da Allah amma ba za ka zauna a gida Allah ya baka lafiya da karfi sai ka zauna ka ki zuwa kasuwa ka ki zuwa neman abinci sai ka ce kawai kai ka yaqini Allah zai iya kawo maka abinci daga sama wannan raini ne rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wataala tunda Allah ya baka sababi to ka dauki sababin kai amfani da shi amma ka shiga daji guzurinka ya bace ba gida gaba ba gida ba mataimaki sai ka ce to ka rasa yanda zaka yi sai ka ce to ni dai Allah mai iya yin mun to Allah a wannan yanayin mai iya kawo maka daga saman ne mai iya kawo maka ta kowace hanya saboda mene saboda sababin bawa sun kare sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan yi masa dan haka dai dukan su ana son su zama suna tafiya tare da wancan yaqini da wannan ilimin ba wai ana son mutun ya watsar da yaqinin saboda ilimi ba sai ya zama maddi sai ya zama materialist yana ganin kaman ba abin da zai yi sai da kokarin sa sai gurgurdan kokarin sa sai dukiyan sa shi zai masa sai gurgurdan himman sa da sauran makamantan wannan haka kuma kar ya zama a shi ya watsar da kokarin gaba daya ya koma kawai yana ganin cewa tunda ya yaqini Allah mai yi ne to shi kuma sai ya zama mu'attil sai ya attala hikimar Allah subhanahu wataala sai ya zama ba ya aiki da hikimar Allah cikin halitta ba to an dai maganganu da yawa akan hawariyun amma dai a halmal alarabci shi alhawr yana nufin haske matukan haske malamai suka ce ba ana nufin hasken tufafi bane ana nufin hasken imani na zuciya wanda yakan sauka a fuska wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi din nan nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amin sami'in wannan nadara Allahu ra'an din wanda idan bawa yana da tsoron Allah ko yana da yawan ibada ko yana da yawan sujada sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wani haske a fuskan sa ko min duhun sa ko min bakin fatan sa in ka ganshi sai kaga wani haske a cikin fuskan sa ba wai haske na farin fata ba haske na imani to kuma komai farin fatan sa idan babu wannan hasken imani in ka ganshi sai kaga wani fuskan wani irin atakure ba wani annuri na imani a tattare da wannan fuskan nasa to haka gurgurdan imanin mutane aka ce alhawariyun masu irin wannan hasken ne a cikin fusakin su saboda tsoron Allah subhanahu wataala saboda imanin su Allahu a'lam قال الحواريون واتن النبي موسى عليه السلام da ya sensin kafirci a cikin waɗannan mutanen sai ya ce to wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah waye zai zama mai taimako na sai alhawariyun suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimako kaga anan duk da an ce ansarullah amma ka san ba wanda zai iya taimakon Allah duk da ya ce in tansurullah yansurku wa yuthabbit aqdamaku Allah ya ce in kun taimake Allah Allah zai taimake ku amma taimako duk abu in aka jingina shi da Allah wanda bai dace da girma da buwayan Allah ba to ka jingina abin zuwa ga ma'anar abin Allah subhanahu wataala yana nufin in kuka taimake addinin Allah in kuka taimake bayin Allah kamar da yanda yake a hadisin naji yunwa baka ciyar da ni ba nayi rashin lafiya baka ziyarce ni ba nayi tsiraici baka tufatar da ni ba kaga anan bawan Allah ne ya shiga cikin wannan yanayi amma sai Allah subhanahu wataala ya ce yayi bawa na baka yi mun ba saboda dai a nuna maka kai Allah subhanahu wataala kake baiwa lokacin da kake bawa wani bawa don Allah in ka daukaka addinin Allah Allah subhanahu wataala kai wa wannan abin saboda haka sai suka ce nahnu ansarullah mu ne masu daukaka addinin Allah mu ne masu karfafa addinin Allah suka yi ma annabi Isa alaihi salam bai'a akan wannan amanna billah mun yi imani cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah mun yi imani kai bawan Allah ne ba dan Allah ba washhad bi anna muslimuna kuma ka shaida mu musulmai ne ka shaida mu ma muna cikin musulmi na'am
rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا أوبنجيجو من إيماني دا أبين دا كسوكر واتبعنا الرسول كما من بي من زنك دا كأيكو فاكتبنا مع الشاهدين كربو تام تارد ما سشهد وانشان دا الله يتي شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله sai suka ce to Allah ka rubuta mu ma cikin wadannan masu sheda la ilaha illa huwa ko ko faktubna ma ash-shahidina ka rubuta mu tare da manzanni ka rubuta mu tare da manzanni wadanda Allah subhanahu wataala zai tashe su suna masu sheda akan al'ummun su to ka rubuta mu mu zama muna cikin su muna tare da su a ranar tashin kiyama Allah ka karbe mu mun yi imani da abin da ka saukar kuma mun bi manzanka dan haka anan yana nuna mana cewa imani da Allah subhanahu wataala shi kadai ya isa ya zama dalilin tsiran bawa. Amma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nema daga bawa bayan imani shine kuma aiki da abinda aka saukar ga manzo. Ba za ka ce kawai tunda nayi imani ni musulmi ne shikenan bari je in ta aikata abinda naga dama. Ai Allah ghafurur rahim, ko kuwa imani ya ishe ni. Wannan aqidar murji'a ce, aqida ce mara kyau, cewa mutum in yayi imani shikenan ya wadatar da shi. A'a, aiki yana ƙara imani. Al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu al-amalu wa yanqusu adh-dhanbu. Idan bawa yana ƙara aiki na kusanci ga Allah, imanin shi na ƙaruwa, ha kuma imani na raguwa idan bawa yana tashabbusi da saban Allah. Saboda haka abinda ake nema, amanna bima anzalta wattaba'na rasula, ku yi imani da abin da Allah ya saukar. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi. Amma kuma ka bi manzanni, abinda manzo ya zo da shi na shari'a, ka tsaya akan wannan abin. Abinda manzo ya hana, ka bar wannan abin, shine wattaba'na rasula. Shi ma wannan abin da ake nema ne tare da imani. Yanzu nan muna karatu da shekinmu, yana mana karatun ayoyin suratul fatir, thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina fahiminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Kaga wannan matakai ne na al'ummar musulmi. Akwai zalimun li nafsihi, yayi imani amma yana tashabbusi da saban Allah. Akwai muqtasidun, yayi imani amma baya ƙari akan farillan da Allah ya fardanta masa, da abubuwan da Allah ya hana baya yana guje masu, amma baya ƙarawa akan wannan. Irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Arabi din nan da yazo wata rana ko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yana ce mashi ka gaya min aikin da zan aikata ya shigar da ni aljanna kuma ya nisantar da ni daga wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa waɗannan abubuwan shikashikan musulunci guda biyar. Yace kai sallah, yace ya rasulullahi babu sallah biyar, bayan shaida ba abin bauta. Yace ba wani ƙari akan wannan, yace babu ƙari, sai dai in ka so kai tsawwi. Yace kai azumi, yace babu ƙari, yace babu ƙari. Yace ka bada zakkan dukiyanka, ina zaton lokacin hajji bai sauka ba. Saboda haka yace babu ƙari, yace babu ƙari. Yace to wallahi bazan ƙara akan wannan ba, bazan rage ba. Babu ƙari ba rage. Yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya min wannan farillan, su kadai zai fito muqtasidun kenan, ba zai ƙara ba, ba zai rage ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aflahar rajulu in sadaqa, idan yayi gaskiya bai ƙara bai rage ba, ya tsira. So da haka shi ma muqtasidu cikin zababbu ne, cikin mustafuna ne, mustafauna ne. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, akwai wanda bayan sun zo da farillai gaba daya sun nisanci haramtattu, to kuma za su ƙara da nafilfili akan farillai, har su dauki nafil filin ma wani lokaci su mai da shi kaman farilla akan kansu. Gashi nafila ne amma sun daura wa kansu, ya zama dole sai sun yi. To irin waɗannan kaga sabiqun bil khairati kenan, masu ƙara neman ina kofofin alkhairi. Allah subhanahu wataala ya ce laysa fil mali haqqun siwa az-zakat, ko babu wani haƙƙi a cikin dukiya banda zakka. Amma sai ga sayyidina Abubakar yana bada duk abin da ya mallaka, bai tsaya ya ce ai shikenan tunda na bada rubul ushri na gama ba. A'a, kokari yake yi, bayan ya bada wannan to ya zai iya bude wata kofa kuma na bayarwa dan Allah. Yayi sallah biyar, yana kokari kuma ya raya dare gurgurdan abin da ya samu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi, kullun cikin nafilfili, cikin ibadu, cikin azkarai, na ƙaran cikin kyautatawa ga bayan Allah, da yin dukkan abin da zai zama na kusantar da Allah, saboda ya zama cikin wannan sabiqun bil khairati bi iznillahi din. To abin da ake nema kenan kullum. Don haka mutum ya ce ba za mu ce ba mu cikin masu cewa dan in mutum ya ce shi musulmi ne, ya yi imani, idan bai yi aiki ba shi dan wuta ne na Allah ne. A zahiri dai aiki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da ake dubawa aikin bawa sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin waɗannan hadisan. Amma idan mutum ya zo ya yi imani da Allah da manzon Allah, yana da zunubai da yawa, to za mu bar lamarinsa zuwa ga Allah, ba za mu kafirta shi saboda zunubinsa ba. Za mu bar lamarinsa zuwa ga Allah idan Allah ya so ya gafarta masa. Ba mu sani ba ma, kila ya je ya yi tuba tsakaninsa da Allah cikin sirri, mu ba mu sani ba, Allah ya yafe masa. mu kuma muna nan muna zargin sa da wannan laifin shi kuma tuntuna Allah ya riga yayi laifin kuma ba yafewa kawai Allah yake yi ba idan ya karbi tuban bawa a'a yana canza laifin ne sai ya koma alkhair ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah subhanahu wa ta'ala sai ya canza wannan laifuffukan gaba ɗaya sai su koma alkhair ya rayu kullum sai ya sha giya lita biyu ko uku to duk wannan tarin giyan da ya sha idan ya tuba ya kyautata tuba ga Allah sai Allah ya juya wannan gaba ɗaya tarin zunuban nasa sai su koma tarin alkhair na Allah ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambayan sa don me yayi saboda haka iyakanka da bawa in ka ganshi yayi imani da Allah ka kyautata masa zato amma dai wajibi ne kuma a matsayin karantarwa ka gaya wa halittar Allah ba imani kadai ake bukata daga bawa ba ana bukatan biyayya ga manzanni kuma biyayya shine kai yanda suka yi kai yanda suka yi kai abinda suka yi umarni da shi ka bar abinda suka yi hani da shi saboda haka anan wannan shine abin da yasa alhawariyun suka sami wannan matsayi wattaba rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidina ka rubuta mu cikin masu shahidallahu annahu la ilaha illa huwa dinnan ka rubuta mu cikin masu haqiqanin wannan sheda ya Allah na'am
wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin
su waɗancan kafiran ba waɗannan hawariyun din ba waɗancan kafiran da aka ce falan ma a hasa isa minhumul kufra wa makaru sai suka yi makirci wa makara Allah sai Allah ya yi musu irin abin da suka ba za a ce Allah ya yi makirci ba wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin almakiri ko da yake kalmar makru a asalin sa ba kalma ce mai illa wato wanda ba za a iya jingina wa Allah ya jingina wa kansa ko da yake ba malamai suna cewa idan Allah subhanahu wataala ya jingina wa kansa irin wannan to kada ka dauka wannan suna ne daga cikin sunayen Allah sunayen Allah sune kadai sunayen da Allah ya kira kanshi da su dan wasu saboda batan basira sai suka ce ai shikenan in Allah ya kira kanshi alma wa makaru wa makara Allah to shikenan shi ma Allah ya zama cikin asma'ul lahi almakir wal iyaz billah wal iyaz billah nan mushakala ce a larabci watan sun yi Allah subhanahu wataala yayi musu irin abin da suka yi abin da ake nufi da makara shine mutum ya rika boye wani abu yana bayyana sabaninsa yana shiryawa gadan zare misali yana shirya wani makirci domin ainihin makara ya samu asali daga itatuwa ne idan itatuwa suka zama ganyayyakinsu sun harhaɗe ta yadda in wani ya ɓuya a ciki ba za ka gan shi ba ya iya ɓuya a cikin ganyayyakin itatuwa ta yadda ba za a gan shi ba to sai a ce su makul ya ɓuya ya yi amfani da ganyayyaki ya laɓe cikinsu ta yadda ba a gani shi yasa ake ce madila almakar ko saboda ya iya ɓuya cikin ganyayyakin itatuwa cikin irin sarƙaƙin duhuwa ko kuma ya zama itatuwan sun harhaɗe ganyayyakinsu sun harhaɗe ta yadda za ka zaci cewar reshe ne za ka taka in kana kai sai ka taka sai ka ji ganye ne to ka ganye ya zama maka makiru to wannan shine makru watan a bi mutum da wani abu ana nuna masa wani abu amma ana neman ya fada cikin wani hadari to shikenan suna yin irin wannan abin shi ko mun fara a baya Allah subhanahu wataala kullum yana wa bayi masu laifi azaba ne da irin laifinsu idan mutum ya zama girman kai da agutanci ne irin laifinsa to in Allah subhanahu wataala zai tashi sashi a wuta sai ya sashi fil azabil azim azaba mai girman kai sai wutar ce ta masa girman kai shi ma domin irin laifinsa kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe kansa da wani abu idan mutum ya kashe kansa da takobi misali to shi kenan takobin zai zauna a hannunsa yana ta yankan kansa yana cakawa kansa har ranar tashin kiyama saboda irin abin da ya yi wa kansa da irin shi Allah subhanahu wataala yake azabtar da mu wanda zai azabtar a cikin waɗanda Allah subhanahu wataala bai yafe musu ba to saboda haka su ma waɗanda suka yi makirci sai Allah ya yi musu irin abin da suka yi to shi kuma makrullahi al-khafi ba abu mai tsoro kaman sa ba abin tsoro kaman sa Allah subhanahu wataala ya so bawa yana zatan ai abin da yake yi daidai ne shi yasa Allah yake buda masa sai Allah ya ta masa istidraj sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sai Allah ya ta masa istidraj duk abin da yake so a buda masa duk abin da yake nema a bashi ai ta bashi daukaka ai ta basa abubuwan da yake so alhali makrullahi ne wani makro ne Allah subhanahu wa ta'ala yake masa dan kar ma ya sami daman tuba ma ya rika zatan cewa yana kan wani abu har ya je ga mu da Allah Allah ya kare wannan shine irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin lamarin manzon Allah ko in aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi to haka Allah yake wa bawa baya ma bari bawan ya gane yayi laifi balle ya tuba ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wala tajharu lahu bilqawli kajari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun an tahbata a'malukum kada ku daga muryan ku a saman muryan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kada ku yi magana da shi yanda kuke yin magana da junan ku idan kuka yi haka sai ayyukan ku su lalace ku ba ku san sun lalace kuna masallaci kun fi kowa qiyamul layl kun fi kowa ibada kun fi kowa karatun alqur'ani kun fi kowa amma kuma Allah ya riga ya bata aikin dan ba ma zai baka dama ka tuban ba shine anta habba amalukum wa antum la tash'urun sai ayyukan ku su lalace ku ba ku san sun lalace ba wannan shine makrullah Allah ya kare saboda haka kada ka dauka yawan ni'ima a zahiri da kake gani a koda yaushe alama ne na yardan Allah subhanahu wataala kada ka dauka yawan abuli kada ka dauka yawan duk abin da ka nema ya faru alama ne na yardan Allah subhanahu wataala wannan duka ba alamomin yardan Allah bane za su iya zama alaman yardan Allah za su iya zama alaman makrullah za su iya zama alaman yardan Allah ne kuma za su iya zama alaman makrullah ne saboda bayi a kiyaye kai daga makrullahi al-khafi a nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga wannan makr din nasa domin mafi hadarin makr shine ya sa kaka dinga abu kana ganin kai nagartaccen mutum ne kai na Allah ne don in mutum mai sako ne akwai daman yuyuwan ya ji cewan wata rana kai shi mai laifi ne ko bari ya tuba ya koma zuwa ga Allah amma wanda yake jin cewa irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana inna fi dhi hadha qauman yaqra'una alqur'ana fatahqiruna qira'atakum ila qira'atihim ko watahqiruna salatakum ila salatihim yamruquna min alislam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyati za ku zo ga sunan yaqra'una alqur'ana fala yatajawazu hanajirahum wani lafazi suna karatun qur'ani sun fi kowa iya karatu suna sallah sun fi kowa iya sallah amma suna ficewa daga musulunci kaman yanda in aka jefi dabba da mashi ko kibiya zai shiga cikin ta ko bullet zai shiga cikin ta ya fasa ya kuma wuce gashi sun shigo duk ga alaman jini ba dai za a ce ba su shiga ba amma sun shiga ta nan wanda yake kallo ta nan yana ganin kaman suna ciki ko amma tintin su duk suna shiga suka fice yamruquna min alislam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya suna gashi anan kai kana gani ya shiga amma a hakika ya fita ya wuce Allah ya kare dan haka kullum bawa ya zama yana da ladabi tare da Allah subhanahu wataala yana da ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsoran makrullahi al-khafi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin na'am
قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله يا عيسى كتنا لو كتن دع الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ني زن شكا مكا أيكن تقوزن كرقرنك ورافئك إلي كما زن أغاك زوا غريني ومطهرك من الذين كفروا كما زن أركك كدك واندسك كافر شك وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة كما زن سنيا واندسك بيك سزم سوني أسما واندسك كافر شمك هزوا ران انتاشي القيامة ثم إلي مرجعكم sannankum zuwa gare ni ne za ku koma fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun sai in hukunci a tsakaninku akan abinda ko kasance kuna masu sabani a ciki anan in qala allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru mun fara jiya wawi tana nufin mutlaqul jam'i ne ba tartibi ba tana nufin mutlaqul jam'i saboda haka ba iskali idan haka ne ba tana nufin kawai tarawa ne ba tana nufin wannan zai fara faruwa wafati sannan dagawa zuwa ga Allah sannan haka zai yi dagawan zuwa ga Allah zai fara faruwa sannan daga bayi wafati ya biyo baya ko to wannan kenan wasu malamai suka ce a'a ai mutawaffi kaman can Allah ya tawaffala anfusa hina mauti hani wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu alukhra ila ajalin musamma saboda haka ashe rasbacci ma wafati shi abin da ake nufi da wafati shine a cika ma mutum abin da yazo yi a duniya a wannan lokacin ya zama ya gama gaba daya shine wafati da ka gama abin da kazo yi kwata kwata hannun fashinka ya kare ba sauran wanda zaka shaka motsinka ba saura ka gama duk abin da Allah ya aje maka dan kowa da Allah ya rubuta ya halicce shi ya rubuta masa arzikin sa kuma numfashin sa na cikin arzikin sa to idan ya cika wannan arzikin kuma dole ne kowa sai ya cika wannan arzikin zai bar duniya to mutawaffika zan sa ka cika wannan arzikin naka na wannan rayuwar naka na farko rayuwar taka ta farko wanda zaka yi cikin banu Isra'ila sannan sai ya dauke ka bayan ka gama bazan sa ka mutu ba bazan matar da kai ba sai in dauke ka in ka cika arzikinka gaba daya mutawaffika warafi'uka ilayya sai in dauke ka mu tsahiruka min alladhina kafaru to daga baya kuma sai in dawo da kai kamar yanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a suratul nisa'i ko وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه تو واتو الله سبحانه وتعالى يتي بس كشه شي با بس شهادن تر دشي با الله يا دوكي شي ني زوا غري شي كما يند muka sani an yi sabani yahudawa sun kama yanda muka san kissan sun shirya makirci shine wa makaru wa makar Allah din sun shirya makirci za su shiga su shahadantar da annabi Isa alaihi salam wasu suka ce a ɗaya daga cikin hawariyun din ne aka hada baki da shi sunansa Yahuda cewan za a shiga a shahadantar da annabi Isa to da ya shiga dan ya tabbatar musu da wurin da annabi Isa yake da yanda yake sai Allah subhanahu wataala ya dauki annabi Isa amma sai ya maida fuskan shi shi Yahudan fuskan annabi Isa amma jikin sa sai aka bar masa nashi so da haka da suka shigo suna neman annabi Isa sai su ganshi yana baba shi bane suka kashe shi suka yi solving sa ko suka tsire shi to daga baya kuma sai suka kama cewa to amma jikin kuma ga jikin Yahuza ne amma fuska kuma gashi na Isa so da haka aka sa musu wannan kokwantan ala kulli halin sun dai shirye makirci Allah kuma ya tabbatar mana basu shahadantar da shi ba dan haka wanda ya ce annabi Isa yahudawa sun shahadantar da shi ya karyata alqur'ani saboda wa qaulihim inna qatalna almasiha isa ibn maryama rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ko saboda haka basu kashe shi ba basu shahadantar da shi ba to amma wasu malaman musulunci har da imamu malik a cikin su sun tada akan cewa annabi Isa ya rasu amma ya rasu kuma Allah zai dawo da shi suka ce aka da aka yi musu ya za ku ce ya rasu alhali Allah subhanahu wataala ya ce zai dawo manzon Allah ya ce zai dawo suka ce to ai wannan ba wani abu bane ai rasuwan annabawa ne kuma da masu annabawa ai rayayyu ne al-anbiya wa ahya'un fi quburihim yusallun ko ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba annabawa suna raye a cikin kaburburansu suna sallah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Muslim marartu lailata usri bi ko bi Musa inda al-kafib al-ahmari qa'iman fi qabrihi yusalli na wuce naga annabi Musa alaihi salam yana tsaye a wurin tilin al-kafib al-ahmar din nan wurin tilin tarin kaman dutse ko kasa irin marmara din nan jajaye na kasa yana tsaye akan kabar a cikin kabarin sa yana tsaye yana sallah malamai suka ce da an ce marartu bihi fi qabrihi yusalli da saukin iskali amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qa'iman yana tsaye to ka san kuma ba a sifanta rai da qiyamu ko julusu mai qiyamu da julusu jiki ne ake cewa yana tsaye ko yana zaune saboda ka annabawa suna nan a raye irin rayuwar da Allah subhanahu wataala ya so su kasance a ciki amma dai wajibi ne a itikadin cewa suna da rayuwa suna nan a raye irin rayuwar da Allah ya zaba musu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tara mashi annabawa hadisi mutafaqun alaihi ko a cikin albaitul maqdis yani mance su sallah duk annabawa kuma ka san dai kaulin mafi yawan malamai wannan abu ne da ya faru a farke ba a bacci ba isra'i da mi'raji to kuma a wajen isra'i da mi'raji ne Allah ya tara masa annabawa gaba daya yani mance su ba a bacci ba a farke saboda haka yaya rayuwar take yaya Allah ya kuma sannan ga yanan ma dai a Isra'i da Mi'raj yana ga mana ya je a sama ta kaza ya ga annabi wani a sama ta kaza don haka suna nan suna rayuwa a wajen Allah fiye da rayuwar shahidai wadanda Allah ya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun fiye da rayuwar su rayuwa ce nagartacciya wanda Allah subhanahu wataala ya sani dan haka annabi Isa alaihi salam shi ma yana nan yana irin wannan rayuwa lokacin da Allah ya so kuma zai dawo da shi rafa'ahu Allahu ilai ko wa rafiquka ilayya daga shi mu kokolwan mu kullun aka faɗa abu Allah ya faɗa abu sai mu gwada da ma'aunin mu na mutane to wannan abin yana sa mu kasa gane abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da nassoshin sa karka dauka wai rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daga shi ta saman gida sai gashi ya tashi kaman tsuntsu ya tafi sama wal iyazu billah Allah ya so rafa'ahu Allahu ilayhi ya batar da shi nan take ba tan bacewa a daina ganin sa ba bacewa na zalal ba ko shikenan sai ya dauke shi sai a daina ganin sa nan take gashi ana ganin to mai sihiri ma ya bace ballantana Allah subhanahu wataala ya so ya bace ya bawa ya bace ba a gansa ba saboda haka rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya san irin yanda ya dauke shi amma karka dauka wai dagawa ne shikenan daga duniya sai aka dauke shi haka aka daga shi kamar yanda ake daga kamar yanda dan adam yake irin nashi dagawa ba haka bane Allah subhanahu wataala in ya ambaci abu a wajensa ya ambata ne saboda ni da kai ba mu da wani lafazi da zamu gane lamarin Allah sai da lafazin da muka saba da su sai ya ambatan mana da irin wannan lafazin da muka sani amma shi ya san irin abin da yayi don shi mai iko ne akan komai saboda Allah ya dauke shi ta yanda ya so warafiuka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka in dauke ka wato tsarkakewa nan ba dan yana da kazanta ba a'a in raba ka da bi'an waɗannan kafiran wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah zan sanya wanda suka bi ka su zama suna saman waɗanda suka kafirce har ranar tashin kiyama anan wa ja'ilul ladina tabauka malamai sun yi ta maganganu wasu suka ce ana nufin nasara za su zama sune a saman kafirai saboda haka shi yasa yanzu ma za a ga ci gaban duniya da technology da sauransu a hannun nasara da makamantan wannan da ilimi nasara sun fi kowa da sauransu to amma Allah subhanahu wataala ba cewa yi waja'ila bani isra'ila ba waja'ilul ladina tabauka Allah yace alladina tabauka kuwa sune musulmai ko ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina inna awdan nas bi ibrahima lalladina tabauhu kuwa sune musulmai sune mu'minai to amma yaya kuma yanzu musulmai sune a baya a cikin rayuwa a ba a lura bane sune a gaba amma ya danganta da wani ma'auni ne kake ganin bayan. In kana so ka gane musulmai ne a gaba, ka dauki duk wani ka'ida, duk wata ka'ida wacce musulunci ya aje ta, sai ka kalli tarihi daga zuwan musulunci zuwa yau, da yanda waɗanda ba musulmi ba, sawa'un ka'idan nan a ɗabi'iyya ce ta science system, koko ka'idan nan ta zamantakewa ne tsakanin ɗan adam da ɗan adam, ta rayuwan al-ahwalu shakhsiyya ko al-umran, ta zamantakewa ko tattalin arziki da sauransu. Sai ka kalli me musulunci yace akan wannan tsare-tsaren kafirci, kuma daga shekara 1500 ko nawa za ka kidaya zuwa yanzu, ƙara nisa suke yi da abinda musulunci yace, ko ƙara kusantowa suke yi suna neman su dawo zuwa ga abinda musulunci yace. Kowace ka'ida ba za ka sami istisna'i ko ɗaya ba, za ka samu kullum da an gardama an yi jayayya an ce na musulunci ƙauyanci ne, ɓata ne, kullum a farko haka ake farawa, rashin wayewa ne, jahilci ne, amma a hankali za ka ga ana ta matsowa zuwa ga abin da musulunci ya faɗa, ana ta ƙoƙarin sai an zo an faɗi, kawai dai ba za a faɗa a ce an musulunta ba ne, amma dai za a yi ta ƙoƙari sai an zo kusa da wannan ka'idar da musulunci ya aje. Matuƙar musulunci ne ya aje, ba ɗan adam ne ya yi fassarar fahimtarsa a maganar Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan haka yake a duk ka'idoji, sawa'un ka'idar auratayya ne, sawa'un ka'idar tattalin arziki ne kamar yadda muka ce, sawa'un ka'idar zamantakewar mutane da junansu ne, sawa'un ka'idar shugabanci ne, a dukkan ka'idojin rayuwa za ka samu kullum ana ƙara bincike, ana ƙara ganin aiko akwai hikima cikin na musulunci can, ya kamata a kusance shi, sai dai kaza da kaza da kaza ne matsala. To ana nan wannan kaza da kaza matsalan, sai wani ya ce ai kazan nan ma ba matsala bane, shi ma shi ya fi dacewa. To ana nan dai haka, to Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna mana waja'idul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yawmil qiyamah, don ya danganta menene fauqiyan da mutum yake tunani, fatan a wajen ka kai menene fauqa din. Idan ka dauki fauqa shine daukaka na duniya na madda, to wannan zai yi ka ɗauka wanda ba musulmi ba su ne a sama. Amma an ka ɗauki fauqiyya ta ma'ana ta cewa har yanzu waɗannan abinda suke kai shi ake ƙoƙarin koyi da shi, shi ake ƙoƙarin isa zuwa wurinsa, saboda mene? Saboda tsarin Allah ne. Allah da ya halicce su, shi ya ɗauke su ya sa su a kan wannan tsarin. Shi kuma wancan tsare-tsare ne na ɗan adam, shi kuma ɗan adam kullum yana ƙoƙari ne gwargwadon zamaninsa, gwargwadon iliminsa. Saboda haka in yayi gurgurdan zamaninsa, gurai ilminsa, in wani ya zo sai ya ga ayin na zamanin wancan bai yi ba, sai ya ƙoƙarin shi ma ya canza, har yanzu dai ba zai kai wurin wanda Allah ne ya aje su akan nashi tsarin. Ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum. Wasu kace a'a, ai waja'ilul ladina taba'uka, bayan zuwan da Annabi Isa zai yi a ƙarshe, watan bayan Almasihu Dajjal ya zo, Annabi Isa ya bayyana domin ya tabbatar da adalci, ya tabbatar da musulunci, ya zama babu sauran kafirci. To shine waja'ilul ladina taba'uka anan fawqal ladina kafaru, to anan shikenan wanda suka bi Annabi Isa za a zama Allah ya ba su daukaka, kuma haka har zuwa ranar tashin kiyama musulunci zai zama babu sauran kafirci. Wallahu a'lam. Fawqal ladina kafaru ila yawmil qiyama thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sannan kuma gaba ɗayan ku wajena za ku dawo, sai na yi hukunci a tsakaninku akan abin da kuka kasance kuna sabani akai. Za mu wadata haka nan insha Allah sai zuwa gobe, kuma za mu amsa tambayoyin kawai na minti 10 kadai saboda ina da uzuri insha Allah. Wannan yana tambayar menene bambancin alfarma a wajen Allah da girma a wajen Allah. Kawai Hausa ne kila, kawai dai wujaha duka biyu suke nufi kila ko, amma dai alfarma din shine yafi dacewa a Hausa. Wannan ya ce kamar yana neman addu'a ne daga musulman wannan masallacin insha Allah. Wannan ya ce shin ya halatta idan mutum ya zo yin shafa'i da wuturi ya yi raka'a huɗu a jere, sannan mutum ya zauna ya yi tahiyya ya yi sallama, ko ko bai halatta ba? Watan Imamu Malik ya tafi akan cewa in har mutum ya yi raka'a huɗu to kar ya wuce raka'a huɗun, amma dai ka'ida saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna, sallan dare raka'a biyu ne, to ka'ida da malamai gaba daya suka tafi akai shine mafi kyau dai bayan kowanne sallah raka'a biyu a zauna ayi tahiyya ayi sallama Imam Shafi'i a ganin sa ma idan mutun ya ƙara akan raka'a biyu yayi raka'a biyu ya tashi zuwa na uku sallan shi ta baci wannan ya ce a sallan tarawih ne limamin sai ya dinga karanta raka'a daya har raka'o'i goma nan ya sallan sallan su tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani ya zo yana sallah da mutane din raka'a in ya tashi sai ya karanta kul huwallahu ko ma kul huwallahu ba gaba daya zai ba zai maimaita ya ta maimaitawa in ya tashi ya fati sai ya kawo kul huwallahu suka ji su sun gaji aya kawai din raka'a kul huwallahu din raka'a kul huwallahu suka kawo karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wa ana kullun ya tashi a sallah din raka'a kul huwallahu yace a kira shi wai me yasa kake ta maimaita kul huwallahu ne ya rasulullahi santa nake yi manzon Allah yace sanka da ita ya saka aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum ne yace ma matarsa idan kika yi kaza na sake ki matukan ta aikata wannan abin tasa Allah ya kare mu wannan yana tambaya ina jin akan daukan waɗanda ba musulmai ba auliya cewa mafi yawan mu nan muna sana'a muna kasuwanci muna mu'amala da waɗanda abokan zaman mu waɗanda ba musulmi ba ba wanda ya hana haka mun faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo a hadisi ma cewa ya koma zuwa ga Allah silkensa ta yaki dar'insa rigarsa ta yaki ta irin karfen nan da ake sawa tana wajen wani bayahude ya bashi jingina ya karbi abinci ko sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga ba wanda ya hana mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin da haka ba wanda ya hana mu'amala da kyautatawa ga wanda ba musulmi ba a iyakan hududinsa wilaya ko wala'i na zuciya wannan kuma wani abu daban ne wannan yace zai iya amfani da kowani yare ya nemi wani abu daga wajen Allah ko ku dole sai larabci ai in ya so ma ko ba yare ma in dai da yare ma yayi shi Allah yana jin kowa yana gane yana fahimtar kowa saboda duk abin da zaka iya roƙon Allah subhanahu wataala da shi ka roƙi Allah da shi Allah yana amsa roƙonka a cikin sallah ne dai wasu malamai da yawa suka tafi akan makruhi ne ai addu'a ba da larabci ba shi ma dai dan sabawa da larabci wani nassi wanda yace dole addu'a a sallah sai da larabci illa dai kawai saboda alqur'ani da larabci ne ibadunsa da larabci ne sai za su ga cewa ayi wani abu wanda ba larabci kamar zai saba da da tsarin sallah sai suka ce kada ayi amma ba dan wani abu sabanin wannan shi kam Abu Hanifa ko da yake malaman mazhaban shi sun ce bai fada ba amma da yawa suna cewa ya fada wasu sun ce dai ya dawo daga maganar ne ai har karatun qur'ani ma an ce ya taba cewa ayi da kowa yi da yaran sa kawai a sallah in ka zo sallah in ka iya fatiha baka iya da larabci ka yi fatiha da hausa to amma dai wannan ba daidai bane saboda in ka yi fatiha da hausa ba fatiha kai ba maganan ka kai fahimtan ka da fatiha ka fa dan fassaran kan amma dai wannan maganan ba a bar komawa akan ta bane na faɗe ta kawai mizahan amma magana ce mai rauni in fact da yawa daga malaman hanafiyyan ma suna ganin bai faɗi ba kawai kage aka yi masa wannan ya ce lokacin zaɓe sai musulmi da wanda ba musulmi ba suka tsaya takara ya halatta a zaɓi wanda ba musulmi ba wannan tambayan ta yi min kyau zan bar sauran zaɓe ɗan uwa a daina yaudarar mu da addini don Allah zaɓe manufansa wa zai baka ruwa wa zai baka wuta wa zai baka security da lafiya wa zai kula maka da dukiyanka amanar dukiyanka ba zai ci ba wa zai maka abubuwa maslaha ce ta duniya ina fatan an fahimta maslaha ce ta duniya dan haka ba ma'aunin zabe ya kamata amma ba dole haka bane idan mutum ya zama musulmi nagartacce ana ganin shi a masallaci mai ibada ya kamata ya zama mai amana mai gaskiya amma idan ya zama musulmi kaga wani wanda ba musulmi ba yafi shi gaskiya cikin mu'amala an ba shi alƙawari yafi rikewa ai Allah subhanahu wataala ya gaya mana ومن آل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إنما دمت عليه قائما ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سوى ذلك هذا الشيء أتكن آل الكتاب أقول من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك وأنت أنك باشا أمانا CBN قنطار واتا أمانا من جرمة na bada misali da CBN ina nufin dai a dukiya mai yawa zai rike yi maka abinda ya wajaba akai to wannan shi ya dace ka baiwa wannan amana idan zaka yi zabe ai ba sallah aka ce za a yi limanci ba ba sallan janaza za a yi ba ba karatu za a yi ba shugabancin al'umma za a yi a siyasar su ta rayuwa saboda haka wanda yafi iyawa yafi amana aka fi zaton cewa in ya rike zai rike amanan mutane shi ya kamata a zaba mun gaji da yanda ake amfani da sunan addini ana rarraba mutane wannan ba adalci bane zalunci ne na ƴan siyasa din da kansu suna ma mutane wayau wanda su akan kansu ma ba addinin ne a gaban su ba amma sun san babu wata koma wacce za su iya kamo mutane da sauri kaman atifa kaman emotions kaman addini kaman faith kaman imani saboda haka sai a rika amfani da addinin mutane ana cewa ku zabi mai addinin ku wanda zai kare muku addinin ku kuma duk ba gaskiya bane in ka zabi mai amana mai gaskiya in ka zabi mai gaskiya ko ba mai addinin ka bane zai kare maka amanan addinin ka dan mai gaskiya ne in ka zabi mare gaskiya ko addinin ku dai har masallacin sai ya shigo ya sata ina nufin har haƙƙin masallacin sai ya ci saboda haka ba matsala ce addinin mutum ana zaton ne ya zama dalilin da zai sa ya ji tsoron Allah amma idan bai bar shi ya ji tsoron Allah ba to ka zaɓi wanda kake ganin mai gaskiya ne kake ganin mai amana ne kake ganin zai rike maka amana wannan shine asali domin matsaloli ne bayyanannu waye fi sanin wannan lamarin waye fi iyawa kuma sannan a rayuwarmu ma mafi yawa wato duk da muhimmancin shugaba matuƙa to amma da wahala ka ce an zo zaɓe wai an zaɓi musulmi wannan an zaɓi wanda ba musulmi ba galiban duk tare ake zaɓensu gwargwadon kuma abin da Allah ya nufa zai sa wa zai fi tasiri a cikin hukuma ɗin ko a cikin gwamnati don haka a taƙaice wannan lokaci ya riga ya yi babu lokaci amma muna fatan Allah ya bamu lokaci daga baya don wannan abin da yake damun mu ne muna gani ana amfani da sunan addini al-aklu bid-dini da muke ta karantawa a halari ba mu gane shi ba sai yanzu ko ana amfani da sunan addini ana isa zuwa ga buƙatu na siyasa ana amfani da aƙifan mutane da cewa wani addininmu ɗaya addininku ɗaya ba dole ya kare maslahanku na addini ba kuma idan zai yi adalci ai bai kamata ka damu ma daga wani addini yake ba in dai adali ne matsalar shi ne don haka wannan ba yana nufin ina cewa ka zaɓi wanda ba musulmi ba ne a'a ina cewa ka zaɓi adali ka zaɓi mai adalci ka zaɓi mai gaskiya ka zaɓi wanda yake da siffofi na jagoranci idan ya zama musulmi ya zama ƙari wa in zittumu fallahu akramu za'idi ya zama fadlu minallahi ya zama ƙari in aka sami guda biyu mai masu duka waɗannan sifofin ga musulmi ga wanda ba musulmi ba babu shakka musulmi ya ƙaru ya fi wancan dole sai ka zaɓi musulmi ko to amma asali a cikin dukkan waɗannan abubuwan shine gaskiya da amana da adalci wa zai baka waɗannan abubuwan na rayuwa wanda kai zaɓe don a baka wa zai baka ilimi wa zai kula maka da lafiya ya baka asibitoci wa zai baka security wa zai baka hanyoyi wa zai baka wutar lantarki da ruwa waye iya waye zai maida hankali waye record din shi na baya yake nuna in ya hau zai yi waɗannan abubuwa kawai shikenan sai a zaɓe shi Allah ya bada sa'a don dama maslaha ce ta duniya wanda zai wafara maka shi zaka zaba sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين